Shirin Matasa. Assalamu alaikum.
Farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin matanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
Masu sauraro a duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya, inda a yau ma 9 ga watan Yuli na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan tazarar haihuwa. Shin me ake cewa akan wannan batu?
Ba da tazarar na da kyau, saboda zai ba uwa karfin jiki da lafiya in bayan ta haihu din nan abubuwan da ta riga ta zubar daga jikinta da zai kara mata kuzari da lafiya da karfin jiki da komai.
Ji a wannan gutsar muna tafa da ƙarin bayani.
Wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta tuntubi wasu matan da suke amfani da wannan tsari.
Sannan Binta daga Kaduna ta gayyato baki zauren tattaunawar mu akan wannan batu.
Za mu kuma ziyarci filin kwalamar mu a yau. Amina, ya filin kwalamar na yau wanne ne?
Sai da duk mai so ya ji ya kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, bari mu fara da zauren tattaunawar mu Abuja. Mu ji abin da Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana suka tattauna akai. Binta, gare ki.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Sadiya daga nan Abuja. A matsayina na wanda ta yadda da family planning, wato tazaran haihuwa, so a gaskiya ya kamata mace ta samu lokaci tsakanin haihuwa zuwa haihuwa mai dan tazara, saboda ya bata damar shayar da yaranta yanda ya kamata da kuma samun abubuwan da za su gina mishi jiki da kuma ya samu lafiya da kuma kulawa yanda ya kamata. A wannan abin nan din yanayi mata suka zance kansa wani hali na cewa samun matsaloli na illatarwa akan amfani da waɗannan su kwayoyin magunguna ko allurai da dai makamantun su ko implant. So abin da yakan jawo matsalan waɗannan abubuwa, da farko kafin mace ta fara tunanin wannan family planning, wato tazaran haihuwa, ya kamata a mata gwaje-gwaje a ga shin a cikin waɗannan contraceptive ne ko IUD ne za ta saka ko kuma implant ne ko injection ne na allura, ta gane ai mata gwaji a ga meye yafi kyau zai dace da jikinta. Idan kuma IUD, mata sukan samu matsala sosai wanda suka saka IUD, saboda ya kamata a ce an yi scanning, an duba mahaifar, an ga cewa ba wani infection, sannan sai a saka. To yawanci lokaci akan samu matsala, ba a yi scanning ba, aka duba aka ga lafiyar ta, so kila a lokacin ta samu ko wani infection, to kuma sai a zo a saka wannan IUD din, to sai kaga an zo an samu matsala. Amma dai kuma ko kuma alluran bai anshe ta ba jininta, ko kuma dai akwai wasu matsaloli, to ya kamata likita ya yi gwaji ya gani, ba haka kawai mutum ya tafi zai saka ya ce a saka mishi ko kuma ya ce fara allura ko contraceptive ba. Kuma bayan nan akwai wasu hanyoyi na addini da musulunci ya tanada na yanda ake yi idan aka yi bincike mata, so sai su gane su tambaya, za a musu bayani cikakke yanda ya kamata su yi ba tare da sun sha waɗannan magungunan kwayoyin yin ba ko wani abu makamancin haka.
Assalamu alaikum, sunana Ruqayyah Bashir. Ni ana fahimtar tazaran haihuwa ya halasta ne a addinin musulunci ta bangare biyu. Na farko akwai iyalan da zaka ga sun tsinci kansu a cikin matsalan talauci wanda zaka ga ciyar da wannan yaran zai zama musu damuwa ko in ce zai zama musu wani matsala ko barazana a cikin rayuwansu, inda ba su da karfin da za su kula da ƴaƴan da suke haifa ko kuma ba su da wani gamsasshiyar tarbiyyar da za su ba yaran su. A irin wa'annan mutanen to gaskiya tazaran haihuwa ya halasta a gare su. Sannan kuma akwai gefe na biyu kuma iyalan da zaka ga dai masha Allah alhamdulillah Allah ya wadata su da arziki, amma wata kil matan shi tana da matsala wata maybe wajen kaman haihuwan ta kan samu matsalan high blood pressure haka ko kuma dai yanayin cikin nata yana kawo mata da damuwa haka da matsaloli ta kan sha wahala indai ta samu ciki. To irin wa'annan mutanen su ma a nawa fahimtar tazaran haihuwa ya halasta a gare su. To amma kuma in kika cire wa'annan mutane biyu wanda zaka ga kawai su ce su suna haihuwa kawai ba sa son haihuwa ne ko wani abu dai na dadin rayuwa, gaskiya addini ba ta yarje musu ga tazaran haihuwa ba. Kuma a shawaran da zan ba mata shine a duk sanda zaki tazaran haihuwa ya zama tsakaninki da mijinki ne, ku zauna ku yi shawara daga wannan lokacin zuwa wannan lokacin za ku yi tazaran haihuwa shekara ɗaya ne ko bayan shekara biyu ne ko bayan shekara uku, zaki iya tsakaninki da mijinki ku yi wannan shawaran yanayin kwanciyar auren ku kuka san yanda kuke yin shi. To a haka din dai za ku iya yin tazaran haihuwa ba tare da kun je ga asibiti ba, saboda in kuka je asibiti gaskiya yawancin na asibiti din nan akan samu matsala.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A gaskiya dai maganan ba da tazara tsakanin haihuwa a wurina abu mai kyau ne, kuma a musulunce malamai da yawa ma suna magana idan dai kaman an samu ciki da maybe da goyo yana iya kawo ma mata illa, wannan kuma ya zama kaman magana a cire kenan. Amma ba da tazara tsakanin haihuwa yana da kyau, yawanci illolin maganin ne yasa mutane suke gudun shi. Misali kaman ni nan saboda ina da jiki, to jiki na yana da ban san yanda zan sa shi ba, kaman tendency na retaining yana rike ruwa yana dan ƙara kiba nan da nan da wuri. So indi har na ce zan yi magani na ba da tazara zai bani illa, saboda sai da nayi bincike wurin likitoci game da wannan cewa zai iya kawo mu mutum ma ciwon siga, ciwon hawan jini da sauransu wannan magungunan. Nayi magana da wani likita ne musulmi, abin shi ya mun bayani guda-guda har ya bani littafi ya ce in je in karanta in gani yanda abubuwan suke. To ni dama ainihin ni a wuri na fa ni ban yadda da wani maganan shan magani ba, amma dai ba da tazaran na da kyau saboda zai ba uwa karfin jiki da lafiya in bayan ta haihu din nan abubuwan da ta riga ta zubar daga jikinta da zai kara mata kuzari da lafiya da karfin jiki da komai. At least in ta ba da tazaran kaman shekara daya biyu ya danganta daga kowa da yanda yake, so wasu suna iya bari shekara daya, wasu su bari shekara biyu, shekara uku, any abun da na Allah ne haihuwa na Allah ne. Saboda ni nan tunda na bar na yayi yaro na yanzu shekaran shi bakwai kenan ban taba shan magani ko da panadol bane wai akan ba da tazara, kuma dai Allah dai bai kawo ba shine. So kuma ganin nake kaman shi yawancin maganin ma yafi illa ga mata, su maza ba su da matsala, matan ne dai yawanci abubuwan nan su alluran nan ne an ce akwai wani implant da ake sa a jikin fatan jiki ga pills din da ake sha da dai sauransu, wasu ma ni ban sani ba. So opinion ina dai kenan ni a wurina yana da kyau saboda yaro ma zai samu kwarin jiki ya sha nono yanda ya kamata kafin a yaye shi, sannan bayan an yaye yaro kuma uwa ta riga ta yi karfi da kuma yaro ma yayi karfi, ba zai zama kaman ka ga ciki ga goyo din nan ba.
Assalamu alaikum, sunana Fatima Shagari. Maganar family planning wato akwai kala-kala, amma mace mai lalura tazaran haihuwa maganar da muke magana kenan, mace mai lalura ta ga cewa idan ta sa akwai wani abu da ake ce mishi karfe ne da ake tura mahaifa ko wani roba ne yanzu da ake tura mahaifa, idan ta sa wasu suna zubar da jini ko ta sa musu laulayi su gwamnati magara su yi cikin laulayin ciki. To idan mace tana da al'ada wanda yake tsaf-tsaf yana zuwa cikin kowane kwana 26 zuwa 28 zuwa 30 da akwai wani abu da muke ce mishi beat cycle, shi wannan kaman carbi yake za ta iya amfani da shi, amma dole sai da yarjejeniya da mai gida da kuma gudunmawar shi. Ya wannan din yana da amfani kwarai idan mai gida ya yarda a yi, kuma da akwai wanda yake shi na musulunci wannan kuma shi ma din da sai dai idan mai gida zai yarda yarjejeniya tsakaninsu.
Sunana Fatima Ma'aji Masaya. Gaskiya ni a nawa ra'ayin na yarda da shi, kuma ina yi da nayi yara na uku, shekara na kuma 11, yanzu zan cika shekara 11 kenan da haihuwa, ina da dan da ya cika zai cika shekara 10, ina da shekara 6 kuma yanzu ina shekara shekara 7 muna da shekara 3 to kin ga ai an yi tazara iya tazara alhamdulillah saboda menene ni dai gaskiya tazara yana mun gamu saboda ina da yawan laulayi ko ba dan yawan laulayi ba ma idan ina da ciki ba na iya yin abubuwa da yawa da nake son ko kula da mai gidana ko kula da yaran mu abubuwan gidana da yawa sai ya wahala ta kaina nake kuma sai ina ga kaman kusan dai kowa yawanci dai haka din in kana da ciki ta kanka kake yi so kin gani idan ka dau ciki wata 9 ka zo ka haihu akalla ba kasar ba dai in ka haihu ma shi ma wata 3 5 6 zuwa 7 irin nan dai zaki ne miki huta ki kula da yaro in kika haihu ba ya kare bane zaki shayarwa kika gama shayarwa kuma shi ma a zo a dan kula da shi dai ya dan kai dai munzulin da zai iya dan a dan yaye shi sa pampers dan dira ya dan kai wani girman a samu dai a ni dai ana wara ai saboda gaskiya yana taimakawa sosai kima ki dan samu lafiyan jiki
to jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu dai zamu leka birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulrauf ta tuntubi mata domin jin bayanai akan wannan tsari na tazarar haihuwa
masararo barka mu da saki saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe a yau muna tare ne da magidanta maza da mata inda zamu tattauna da su akan abin da ya shafi tazarar haihuwa tazarar haihuwa dai a lokacin da ya shigo arewacin Najeriya ya fuskanci kalubale daga mutanen mu da kuma malamai to bayan dai da aka samu cikakkun bayanai wa'ansu sun ba shi goyen baya wa'ansu kuma suka ci gaba da mishi mugun fassara to amma a halin da ake ciki an samu magidanta da yawa waɗanda idan aka samu matsala na zamantakewar aure to akan danganta shi ne da kila yawan haihuwa ko kuma rashin samun kudin da za a biya bukatun iyali shi wannan shiri na tazarar haihuwa ya samu tagomashi a halin yanzu ya samu karbuwa amma ba mu san dalilai waɗanda nan magidanta za su bamu na yanda aka yi shi wannan shiri ya samu karbuwa a inda kansu suka fahimci ko amfanin sa ne ko kuma yaya ne dai zamu ji daga bakin su malamai rakan ku da zuwa
barkaki da warhaka
to dade an ce abin yafi shafan mata ne wato su ne suke yin tazarar haihuwa ne amma akwai shi ma tsarin tazarar haihuwa wanda aka kebance domin maza amma zan fara da mazan ne tunda an ce a kowane gida dai akwai shugaba kuma shugaba shine namiji ku maza shin menene dalilan da yasa ko karbi wannan tsari na tazarar haihuwa
to wannan tambaya da kika yi ya fahimta da kuma nazari kika ce me yasa muka karbi wannan tazarar haihuwa akwai fuskoki akwai fuskoki na zamantakewa akwai kuma fuskoki na bangaren addini
to
tazarar haihuwa idan ka ce yau baka san tazarar haihuwa don gudun talauci shine babban illa a mu musulmai amma kuma in ka ce baka san tazarar haihuwa don wani al'amari da kake son kai nasara akan shi wannan naji malamai sun ce ba laifi bane
ko kaman ya
masha Allah yawan zira'a da zaka tara ba su samu darajar da ya kamata su samu daga uwarsu ba ba su samu darajar da ya kamata su samu daga ubansu ba
kulawa
to yana tashi ya zama kaman wani abu ne da ake ce mai aikin banza har Hausa suka yi kari suka ce da haihuwar yuyu gara da dai kwakwara misali rashin wadata na sa a haifi yara da yawa a gida da zaki ga ɗakin yaki tsafta makarantar da za su je babu hali na addini ba za a je ba na zamani na boko ba za a je ba a tsaftace zaki ba za a iya ba a ba su abincin da Allah ya ce haƙƙi ne ba za a ba su ba tufafi ba za a ba su ba ke idan kika shiga wani gidan kika ga yanda zira'a suke saboda tausayi sai ki kusa kuka dan menene dan ita ma haihuwa an ce makauniya ce inda dadi ke ba nan take leka ba sai inda wuya take
haka ne to amma an ce haihuwan albarka ce kuma ko
albarka ce daga Allah subhanahu wataala amma kai uba ko ke uwa in kun inganta abin da kuka samu kuma kun roki Allah akai Allah ya shirya su to wannan albarka ce babba amma muddin kaddan ka haifi ayyan da zaka baka damu da su ba saboda rashin wadata baka san inda suka kwana ba babu sana'a babu boko babu abinci ba 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 ita jerusalem din nan to kinga wannan shine babban illar da za muke fuskanta kuma zaki ga din inda kuma aka dan tazarata haihuwa aka yi ta baina to zaki ga ko a cikin gida ne ma matar da tai haihu da yawa daban take da wacce ba ta haihu da yawa ba
anya barin ji wannan ko an shi kila yana goyen bayan masu zuba hannun
wannan abokin tattauna wannan mu'amala da ni da shi gaskiya akwai abin da ya manta shi alamar na haihuwa ai daga Allah ne na daya sannan kuma duk inda yake da al'umma to ka duba ka gari zaka ga akwai arziki a wajen misali kasar Sin duk duniya ba kasar da ta kaita yawan al'umma sannan kuma duk duniya ba kasar da ta kaita arziki duk kin kawo kasuwancin ka sai ka rance maka Sin
to amma ba ka ganin saboda su ba masa abun ya ta'azzara yawan jama'an nasu sai da suka kai ga da san ce yaya biyu ma yanzu aka kai ga yaya ɗaya kawai aka halitta wa kowane dan kasar Sin ya haifa
to ai abinda nake so ki gane ko kuma in ce mutane su gane shine sun fara ne Yahudawa sun zo musu kaka gida
anya China fa na ɗaya daga cikin kasashen da ba a juya musu
alaka ina gaya miki wannan magana a nan kasar mu Najeriya duk gidan da ke da yawan al'umma in kin ga gidan nan abinda ya lissafo rashin tsaftace mahalli da rashin tsaftace yaran da kuma ba su haƙoƙinsu in kika duba haka ko to akwai matsala tsakanin uban da uwar
anya baran tambayi mace hajiyata
ne
kin taba haihuwa kin san yaya yake tun daga daukan ciki har zuwa haihuwa saboda haka kin san me mace take bukata ko da ma likita bai ci ba ana ki fahimtar menene amfanin da mace za ta samu idan tana tazara haihuwa
eto gaskiya kamar yanda kika ce zan dan iya bin bayan su zan iya kaucewa amfanin shi shine ga lafiyarta idan ba ta da cikakken lafiya ya za a yi ta reni ma yaran da ke gabanta
ga kuma wani cikin
ba duka maza bane suke iya da su kira sadaukar da lokacin su
ina suke ma yanzu
a akan samu matasa da za su tsaya a gida su taya matan su in suka san cewa matan suna bin dokayen da aka bin musu amma ni da gaskiya ana wani ra'ayin zan so in yi tazaran haihuwa amma kuma gwara ka dan haifa in ka dan haifa tukuna sai ka dakatar to gaskiya ni dai ni na ra'ayina na fi son mace ta yi tazaran haihuwa saboda ga lafiyar kanta idan ba ta da lafiya za a yi ta gyara gidanta idan ba ta da lafiya za a yi ta kula da shi kansa mai gidan saboda a dalilin rashin bashi cikakken kulawa in ba wai namiji ka samu dai irin mai dan tsoron Allah ba gaskiya zai iya zuwa ya je yana liƙe-liƙe a waje ni dai kan na bi ra'ayin gwara in yi tazaran haihuwa saboda yafi
to kuna ji dai ita wanda abin ya fi shafa waje dake alhakin daukan cikin ta kuma haifa ta ba ku shujjan cewa yana da amfani a jikinta da lafiyarta da kuma ingancin yanda za ta ba miji kulawa da ƴaƴan ma gabaki daya to a halin yanzu za ku ga waɗansu mazajen duk da an tsara cewa kana idan ma macen ta taurin kan cewa ba za ta yi amfani da wannan tazarar haihuwan ba kai ma an baka hanyoyin da za ka iya bi wurin yin tazarar haihuwa amma sai ku ci a macen ne kawai za ta yi kuma an ba ta yi ba akwai matsala a gida shin wannan wani hujja ne
hujja ne
to me yasa kace haka
abin da yasa hujja ne sanda aka fara fito da tazara haihuwa a kasar duniya gaba daya a maganar mace aka soma sai daga baya da ilimi ya ilmanta sai aka fito da maza kuma a yanzu ina tabbatar miki in kika tara maza 20 wani bai san ma akwai tazara haihuwa da za a iya mana miji ba duk dai a kullum
wannan wannan dai fadakar wanda ake tai
to ai har yanzu ba ai fadakar da shi kamar yadda aka fadakar da mata ba saboda wannan shirye-shirye an dade ana yi akan mata amma na maza da za a ce a dan jingine na mata zuwa wani lokaci a shekara 2 zuwa 3 ana wayar ma da mutanen birane da mutanen kauyaku kai akan cewa kai ma fa akwai gudunmuwar da zaka iya dauka akan tazara haihuwa ba mace kadai za ta iya tazara haihuwa wannan ba za ka iya yi za ta iya yi kuma ayin yafi amfani saboda menene ayi yafi amfani zaka kula da abin da ka haifa ko da babu wadata a hankali Allah zai hanga maka ga yanda zaka yi amma duk abin da ya maka yawa ko arziki ne yawa
bai da komai yana son tsari
yana son tsari idan arziki ko arziki ne yawa a hannun mai shi bai da dadi komai ana son shi zama kada ranka da baina
to amma wai kai ka manta da iyaye da kakannin da suke son haihu kudin nan da yawa na gona akai ni gona na talle su je su talle na waye dai a ce gida dai ya cika a ce ɗayanka nawa kana bugun kirji kana ayana 85 me yasa
masu zamanin sun wuce shi ma kanshi zamanin ya wuce sabili kuwa saboda su inda a ce ana mutuwa a dawo idan suka dawo su ne ma masu karban wannan abin fere da saboda karki manta irin abincin da suke ci daban irin rayuwar da suke daban hatta a yanzu a zamanin mu ruwa na siye ne makaranta
can kuwa rayuwa
ce aka yi ko da kudanka ko ba kudanka sai ka shekara 100 lafiya wannan har ya shekara 100 nan ba taba mishi allura ba bai taba shan magani ba
saboda yawaitan cututtuka ne yanzu ne
ba kaman da to yanzu kin ga yanzu babu yanda za a ce rayuwar mutanen da mu da yanzu an ce ma Allah shine zamani zamanin da Allah ya kawo mu daban da nasu yau mu gashi ana gaya mana 60 au 70 su ko can sai su ninka
shi ya sa kenan kuke ma matan ihu cewa kuna son ku huta kuna son jin dadin rayuwa saboda haka su daina haihuwa
ba batun jin dadin rayuwa bane yasa ake son a daina haihuwa karki manta
ko in ce a tsagaita maganan haihuwa wato a dinga ba da tazara tsakanin ku wani da
duk ba wai dan jin dadi ake so a tsagaita haihuwa ba karki manta babu magidanci ko magidanci yanda take so yau a ce dan ta dawo daga makaranta an koro shi zai zauna tsakani da Allah duk ran iyaye baya so to in ka haife su ya zama to cewa ka rasa ina zaka kai wannan ka rasa me rike maka wannan tsakani da Allah ya za ai ka iya bacci ka ji dadi ai tunani idan ya maka yawa ga zira aka rasa ina zaka da ita wani ciwon zai iya shiganka
hanya ku mu baccin shi zai hada mun share ko
eh na da kenan ai al'amari na wannan tazaran ko da nayi bayani da zu kan cewa gashi ai bin tazaran yana da matukar fa'ida a wannan zamani namu kamar yadda abokin hira na ya fadi kan cewa mutanen da suna yin ninka abinda muke to lalle mutanen da daban da na yanzu saboda yanzu in baka rage ma dan rayuwar ba za ka rage dan wahalar da kake sha kuma yin tazarar nan yana da matukar fa'ida ga al'umma saboda duk inda aka ce an cinko sai nan to akwai matsala yaran yanzu ba yaran irin na da ba wanda suke jin bari-bari yaran yanzu ba sa jin bari-bari in baka bari dan ka ce wa yaro bari abu kafin ma ka ce abu in baka kai bari zai buga maka kai sai ka shiga wani halin da
mafi kuma maganan tarbiyya ma
ta kuna sannan kuma ga maganan abinci ga maganan boko ga maganan islamiya da sauran rayuwar ma gaba daya kuma yanzu gashi sai Allah ya dauko mana son ya'yan ya dora akan mu in kana da yara da yawa sai ka rasa mata ina zaka fara tarewa to amma in aka ce kana da daidai gwargwado to wallahi rayuwarka zaka ji ta cikin sauki susura cikin sauki cikin ni'ima ba wani takura tazaran nan yana da matukar fa'ida
to ke da bayawar Allah ke ce wanda idan aka tashi tazarar ke aka fi aikawa da abun wato ke ke daukar maganin ko kuma dabarun da ake yi na tazarar haihuwa ba kiya jin ana cewa wayansu matan suna tsorata saura cewa akwai illoli a ciki da sauransu
gaskiya ba shi da illa inda rashin illa sai yake kafin ki fara sai an miki gwaji an ga wani iri ne zai dauke ki allura ne ko ko magani alluran ma akwai watanni kashi-kashi ne sai an gwada kuma inda suke cewa yake da illa sai dai gaskiya in mace bata samu cima mai kyau ba ko tuwo ne kika samu alhamdulillah kika yi shi da yanda ya kamata kika ci zaki ga ma kin bu ma wanda za ta ci kayan masarufi mai tsada
kin ga akwai kwanciyar hankali a jikin
to kin gani kuma gaskiya zaka so ka yi tazaran haihuwa saboda mu yanzu gaskiya muna da son yaya daya ma ba dan kana so ba sai ka nemi ma ka kara to in ka tuna wahalar sai ka ce kai bari dai in huta in maida kumarin jikina
haka ne kuma zama dan dagwas ai ma auga
yawa kin gani da yaje ga yar dagwas a waje gwara yar dagwas din tana ciki kuma mu yanzu yayan mu riga da mu da yayan mu sun zama kamar yayan awagi su mu muna baya su suna gaba kin ga ko dole mu tattala su kuma dole kai tazarar haihuwa nan saboda ka ba su cikakken kulawa da tarbiyya
to Allah ya taimake mu
to masu saurare bari mu kammala shirin da filin kwalamarmu inda za mu ba binta dama ta jiyo mana bayanai akan tuwon da layi
jama'a masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a bangaren mu na girke da girke a cikin shirin mu na yau da gobe a yau ma muna tare da malama Hawwa
Marazain
wacce za ta kawo mana wani makulashishi ma irin nasu na Maiduguri malama bismillah me muke da shi yau
to assalamu alaikum jama'a yau zan koya muku yadda zamu yi tuwon dalayi daga Maiduguri tuwon dalayi wani tuwo ne wanda yake gaskiya ba kowa ya san shi ba
to tuwon dalayi
shi dalayin gari ne daga gero ake yin shi
fice shi sa kuke danganta da Fulani wannan dukan kuna cin gero kenan
muna ci sosai ba kuwa so shi tuwon dalayi idan kika nemi garin ki na dalayi to kika yi talgenta kika sa a wuta
to zaki zauna ne a wurin shi ba za ka tashi ba yanda za a aika tashi ka bar shi saboda in kika bar shi zai yi gudaji
to ai malama kaman kin dan hanzari shi kin ce daga gero ake yin sa ya ake sarrafa shi
gaskiya wurin sarrafa shi ba kowa ke sarrafa shi ba akwai masu asali su wannan bangare ne daban su suke sarrafa shi sai dai ka siya gari ne gari ne zaka zo kai zaka dama shi to in kai talgen shi to nan fa shi din zaka yi ta juyawa ba sai ka zuba mai wani gari ka tuka shi ba
to kenan da kauri ake
yin da kaurin shi ake yin shi sosai so shi yana yi yana kana juya shi ne yana kauri yana ƙara kauri har sai ya zama yayi ƙarfi so idan ya fara ƙarfi zaka fara zuba mai mangyada
au
ana tuka shi ana dan sa mai mangyada
shi tuwon ake sa mangyada to man shanu fa ana iya sa
a mangyada
to
muke sa mai to ana tuka shi ana sa mai mangyada har zai zo yayi ƙarfi ya zama tuwo to in yayi karfin nan ya zama tuwo za a kwashe shi in an kwashe shi a kwano inda kika san glashi haka zaki kan shi
wato yana kyalli
yana kyalli
miyan mutane na tsinkewa
yana kyalli sosai ma
to
wan anan tuwo kuma akan ci ne wasu ma dan dadin shi wasu ma ba sai sun yi mishi wani miya daban ba sukan ci da miyan stew amma yawanci mu mukan ci shi da miyan ganye miyan alayyahu haka
to miyan yakuwa ne
yauwa miyan yakuwa ko miyan egusi
ko miyan gyada
haka wani lokaci ko miyan gyada duk mukan ci da shi
to ana sawa miyan nama ko
kuwa ana sawa miyan nama
to irin wannan tuwo ana ba baki
sosai ma
muna shirin zuwa Maiduguri nan na ga saboda
to aiko ki garzaya ya kamata ki garzaya
ki zo saboda ce tuwo ana ganin shi na
ki gaskiya kamata ki garzaya kam ki zo saboda ki ci wannan tuwo
zan taho miki da buhu buhun fulani
yawa aiko wa dai mutanen namu ba ai gwara su zo su ci
ko
sa ji dadi su ga yanda ake sarrafa gero ba irin nasu ba sai dai su yi fura su yi dambu
to fulani ya kalubale gare ku ga tuwon da layi
to gaskiya tuwon da layi kenan
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya